gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yace cikin shekaru 10 ɗan majalisar dokoki ta ƙasa sun barnatar da makudan kuɗaɗe fiye da naira miliyan 1000 a bangaren ayyukan mazabu da ya kamata a yi wa talakawa. Masana kimiyyar siyasa a Najeriya sun ce akwai manyan darussa da ya kamata mahukunta da talakawa masu zabe su dauka dangane da zabukan da suka gudana a jihohin Kogi da Bayelsa. An yi kira ga mahukunta da ke da ruwa da tsaki a sha'anin mulkin siyasa da su dauki matakan kawo ƙarshen yin karfa-karfa a batun zabe domin gudun kada koyawa karin gida cizo ya haifar da babbar matsala da ba a yi tsammani ba a nan gaba. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro assalamu alaikum Ibrahim Isaac dan uwar Rano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bada dama. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya bayyana cewa cikin shekaru 10 wakilan majalisun dokokin kasar nan sun barnatar da makudan kuɗaɗe fiye da naira miliyan 1000 wato trillion guda ba tare da gani a ƙasa ba. Kudaden da ya kamata a yi wa talakawa ayyuka da su da ake kira ayyukan mazabu. Shugaban ya bayyana hakan ne a lokacin da yake jawabi gaban taron ƙasa na kokarin dakile rashawa a cikin ofisoshin yi wa jama'a hidima wanda aka fara a cibiyar tarurruka ta fadar mulki villa da ke Abuja, inda ya ce alƙaliman da aka tattaro daga 'yan Najeriya a yankunan karkara sun nuna cewa ba su gani a ƙasa ba a game da ire-iren waɗannan ayyuka na mazabu. Taron da yi an shirya shi ne karkashin ofishin sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustapha haɗin gwiwa da hukumar da ke kula da lamuran cin hanci da rashawa ta ICPC wanda shugaba Buhari har wa yau ya ƙara da umarnin cewa akwai buƙatar hukumar ta ICPC ta bi diddigin waɗannan 'yan kwangila da abokanan birnin su cikin gwamnati domin gano yadda aka yi da waɗancan makudan kuɗaɗe ba tare da ganin ayyukansu a ƙasa ba. Idan da za a iya tunawa tun a watannin baya ne aka ce hukumar ta ICPC ta fara yin wani rangadi zuwa wasu jihohi a shiyoyin Najeriya domin gani da ido akalla manyan ayyuka biyar cikin kowace jiha da aka warewa kuɗi cikin kasafi da sunan ribar ayyukan mazabu, wanda kuma bayanai suka nuna cewa a nan Kano ma cikin wasu shiyoyi da suka ziyarta sun gano badakala kala-kala wanda kuma an ji daga bakin mutanen waɗannan wurare da aka ziyarta. Wataƙila ana iya cewa bayan komawar ICPC din ne sai aka kammala hada rahoto, wanda kuma shugaban kasar da kansa ya san halin da ake ciki zuwa yanzu, wanda yanzu tunda yayi umarnin a yi farautar irashawa cikin wannan batu za mu ga yadda lamarin zai kasance, tunda dai ana zargi a mafi yawancin lokuta cewar mai dokar barci na bigewa da gangade. Shin akwai wani hanzari daga ma'abota tsinkaye ne kan wannan sha'ani na rike amanar al'umma? Ko da cikin tattaunawar baya-baya da muka yi da Honorable Amanullahi Ahmad Muhammad idan ba a manta ba, ya fayyace dalilai da suka sanya zai yi wahala a iya cimma nasarar yakar rashawa muddin ba a kafa masu sanya ido na musamman da za su rika bin diddigin masu mulki ba a game da tsarin tasarrufi kenan da kuɗaɗen al'umma.
Muna da mutane 'yan uwa marasa aikin yi, kuma ga su da basira, ga su da hikima, ga su da ilimin nan. Muna da engineers, muna da QS, muna da duk abin da kake bukata kana da su, kana da lauyi, ga su nan azaba babu aikin yi. Abin da muke ba gwamnati shawara shine kullun ta creating wannan presidential liaison offices din, ba ma aikin constituency projects ba, su fito da ayyuka nasu na federal government. Duk waɗannan wakilai na shugaban kasa duk wata su zauna da shugaban kasa, aiki na kaza ana yin kaza, aiki na kaza ga stage insa, aiki kaza ga stage insa, su ma na fada maka su dinga raising certificate suna saka hannu, zai rage cin hanci din rashawa.
Amma a mataki na majalisa, tunda ana ganin wannan rashawar watakila daga bangaren 'yan majalisa ta samu asali, ai suna da wani committee za a ce ko kuma wani rukunin mutanensu da akan ce oversight function da suke bin diddigi na tabbatar da waɗannan ayyuka ana yin su a ƙasa.
To ai ka san shine primary function din su, wannan magana oversight din shine su saka ido a dukkan ayyuka da executive suke, su ga ana yin wannan ayyukan. To yanzu ka ba kura ajiyar nama, wa zai bincike wani? Ai shi sa zaka ga ake da billions and trillions of abandoned project tsakanin executive din da legislature don bakin su daya, saboda haka ba wanda yake bibiyar kuwa. Su na fada maka da suna aikin su 'yan majalisa, wallahi magana cin hanci da rashawa da ya zama tarihi a kasar nan. Akamata a ce akwai central office na constituency projects din nan wanda zai coordinating baki daya constituency projects din nan.
Kadara akwai shin baka jin shi ma watakila rashawa za ta iya shafar sai kasance ba lalle yayi aikin sai da ya kamata ba?
Kullun a al'amuran kasar nan ko kuma albarka irin ta kasar nan ba a rasa nagari. akwai mutane masu tsoron Allah wanda in aka nemo su aka zakulo su za su yi aikin da ake so akwai su muna da su bila adadin za ni ce ta tada mu je mu
kenan yana mafita
to ai shin na faɗa maka shine wannan shawara mafita ta farko ai ba za ka iya yaki da hanci da cin hanci da 100% ba amma yanzu in kai PLO su dinnan ka dauko na faɗa maka kai centralizing ayyukan nan suna da yadda akalla za a samu sauki kuma za a ga ana ayyukan ai rashin bibiya ne
Ire-iren waɗannan matsaloli suna daga cikin sila na samun gurɓatattun shugabanni kamar yadda masu hasashe ke faɗi, wanda kuma tushen samun shugaba na gari yana farawa ne tun daga lokacin da ake yin zaɓe. Me mutane suka yi, kuma me mahukunta cikin hukumar zaɓe suka yi, sa'an nan daga bisani idan abubuwa ba su tafi daidai ba me kotuna suka yi. Dukkanin amsoshin waɗannan tambayoyi sune ke zama tushen matsalar da ake kokawa da ita a yau daga masu rauni cikin shugabanni, wadda kuma masana suka haƙaƙe cewa abubuwa sun fara aukuwa da muddin lissafi bai sauya ba akwai yiwuwar nan gaba talakan ƙasa sai dai ya koma gefe ya zuba idanu kan yadda za a riƙa ƙaƙaba shugabannin da aka ga dama da son su mulke shi. Ko da kwanakin nan babu batun da ya fi ɗaukar hankali fiye da zaben da aka gudanar a jihohin Kogi da Bayelsa, wanda wasu ke cewa an yi abin da aka ga dama, wasu kuma ke cewa lissafin ya yi daidai da muradin al'umma a waɗannan jihohi. Hatta a kalaman masu hamayya irin su Bashir Sanata, ire-iren waɗancan zaɓuɓɓuka su ne ke zama ƴar manuniya game da makoma da ma hasken gobenmu a matsayin al'ummar ƙasa ta Najeriya, a don haka ahir ga masu ruwa da tsaki.
Ba yadda za a ce duk jam'iyyar da take da mulki in aka zo za a sake zabe by election ko run ko abin da ya kama da haka za a dauko kuɗi a lalitar gwamnati za a yi amfani da wasu daga cikin jami'an tsaro masu rauni za a yi amfani da wasu matasan da ba su san kansu ba a zo ai banga-banga a kore kowa hakan ya zamanto silar da za a lalata properties na gwamnati a zubar da jinin al'umma a bata abubuwa wanda in har haka za a ci gaba tafiya to zaben ma ba shi da alfanu
saboda amma sanata in wannan magana ta haka take wani gautan ne ba ja ba
ai da akwai kuma kuskure ne ka ce wani yayi laifi kai ma sai kai laifi irin wannan wannan yafi komai muni dan haka abinda muke faɗa shine APC ta ce an lalata ƙasa shi yasa suka zo da zummar ai canji a samar da gyara dan haka sai gashi ya zaman tutumkar gyaran gangar auzunawa sun ƙara lalata abubuwa komai ya tabarbare ya ta'azzara babu sassauci babu jin dadi babu sa'ida ba rangwame ina gaya maka musamman idan zabe yazo duk jihar da za a yi zabe sai zamanto ta zama tamkar zirin gaza kai kanka dan jarida tsoro kake ji a tura ka dauko rahoto a gurin zabe saboda da kai mai zaba da masu zaban da dan jarida da zai dauko rahoto da jami'an tsaro da mahukunta da kowa ba shi da tabbas in ya tafi ba za a yi murna ba a gidan sai an ga ya dawo lafiya ai mai barka dan haka wannan abin shi muke so a yaka yana da kyau dukkanin mahukunta kama daga kan sarakuna da malamai kowa yana da gudunmuwar da zai bayar ganin wannan abin ba a ci gaba da yin sa a Najeriya ba wannan abin shine fa illa ga siyasa da a zaben kananan hukumomi kadai ake yin wannan to amma yanzu da zaben kananan hukumomin da zaben da ake yi a national dukkanin sa kaci baka ci baka ci baka ci ake yi haka zalika su kansu matasa suna da gudunmuwar da suke bayarwa wajen yin wannan balahirar saboda su ake amfani a tada zaune tsaye a tada hankulan iyayen su da ƴan uwan su a jiwa matasa ƴan uwan su ciyo amma idan an kafa sanwar ba iya san musu koda kashin miya a cikin gwamnatin
Madashi Bashir Sanata na kungiyar Kwankwasa kawai guda cikin masu hamayyar gyara kayanka a siyasar Najeriya. Kuma dai menene abin da ya faru shin akwai wani darasi da ya kamata a koya game da sakamakon waɗannan zaɓuɓɓuka musamman domin tunkarar shekarar 2023? Professor Kamilu Sani Fage ya ba mu amsar wannan tambaya.
Babban darasin da za mu ɗauka shine cewa zaɓe a tsarin demokradiyya ba yaƙi ba ne. Zaɓe dama ce aka ba mutane su zaɓi shugabanninsu wanda za su mulke su. Ma'ana su zaɓi wa'anda suka ga sun dace su danƙa musu ragaman mulki. To amma daga yanda aka gudanar da wa'annan zaɓuka guda biyu na wa'annan jihohi. Ya nuna har yanzu da 'yan siyasarmu da shugabanninmu da ma jama'a gaba ɗaya ba mu ma fahimci menene manufar zaɓe ba.
To ba a fahimci manufar zaɓe ba me hakan ke haskawa kenan?
A nan abin da ya nuna kaman wani yaƙi ne inda aka fito da ƙarfi da yaji dole sai an ci wannan zaɓe ta yin amfani da 'yan banga ne da tashe-tashen hankali da kuma ɓarin kuɗi. Duk wannan ya nuna mutane ba su fahimci ma ma'anar ita kan shi kanshi zaɓe ba. Kuma mun kasa koyan darasi domin irin wa'annan abubuwa da suka faru a ita Bayelsa da Kogi ba wani sabon abu ba ne. Tun dawowar mu tsarin demokradiyya an ga irin wa'annan. To kuma wannan ya nuna rashin koyan darasi da muka yi daga abubuwan da suka faru a baya. Zaɓukan da aka yi tun daga jamhuriya ta farko inda zabe ya koma kaman wani yaki kaman tsakanin annabi da kafiri shi ya haddasar da rigingimu wanda suka faro a lardin yammacin Najeriya suka fantsama zuwa bangare dewa na Najeriya wanda daga karshe suka haifar da rigingimu har ta kawo ga aka hamfarar da ita jamhuriya ta daya haka kuma a jamhuriya ta biyu irin wannan cewa zabe dole ko ana ha maza ko ana ha mata dole a ci zabe shi ma shi ya haifar da rigingimun da suka taimaka aka hamfarar da ita kanta jamhuriya ta biyu wa'annan kuma irin rigingimu su suka hana ma jamhuriya ta uku ta miƙe dan ko kafa ta gama yi ba amma saboda irin rigingimun da suka fiyo batun zabe su ma suka sa aka watsi da wannan tsari aka kuma ci gaba da mulkin soja to haka kaga akwai babban darasi ga irin wa'annan abubuwa da suka faru a wa'annan jihohi guda biyu
Professor Kamilu Sani Fagge kenan malami a sashen nazarin kimiyyar siyasa dake Jami'ar Bayero a Kano kuma yanzu zamu dawo nan kanan mu kuma leka ofishin commissioner ma'aikatar lafiya wanda muka ji wata ziyara da dan majalisar tarayya mai wakiltar karamar hukumar birni Sha'aban Ibrahim Sharade ya kai masa inda Sha'aban din ke cewa dalilin ziyarar shine domin taya shi addu'a da murnar samun damar zama guda cikin makaraban gwamnatin Kano tare kuma da yakinin cewa fannin lafiyar ya samu gata
mutane da yawa daga gefe musamman waɗanda suka sanka ana yi wa ma'aikatan ma'aikatan lafiya murna ana yi wa dukkanin asibitocin Kano murna uwa uba marasa lafiya wannan ziyara ta zama ta tarihi saboda dalili guda uku dalili na farko wannan asibiti sunan shugaban kasa gare shi lokacin da aka zo shirye-shiryen bude shi tare muka ringa santare da mai girma gwamna saboda ina cikin planning committee ne inda za a yi shugaban kasa ya zo Kano a wannan lokaci kamar yadda kowa ya sani maganar lafiya da ilimi da empowerment sune abubuwa guda uku da tun kafin na zama dan majalisa na sa a gaba wanda kuma sune nake so zan yi aiki akan su na shirya kowace kwana 100 zamu ringa yin wani abu na baje kolin abinda muka yi wa mutanen mu to kwana 100 sai daidai da lokacin da kamayifina ya rasa muka daga shekaran jiya asabar lokacin muka shiga kwana 150 duk bayan kwana 150 zamu zo mu fadin me muka yi daga wutan 150 din zuwa yanzu har zuwa lokacin da kwanakin mu da Allah ya rubuta za su kare na majalisa muna fatan ranar Lahadi mai zuwa 24 ga wata muna so zamu medical outreach din mun yi targetin mutum 600 nan da mun yi signing MOU da Air Force Hospital da Air Force Headquarter mun sai magunguna na miliyoyin naira da yawa yanzu suna nan a tare suna asibitin sojojin sama yanzu sauran duk abin da ake bukata wanda zamu yi amfani da shi to sai muka yi kokarin idan likitocin sai suka zo mu hada da likitoci na karamar hukumar birni da duk wanda yake ganin zai iya taimakawa saboda Allah da kuma ma'aikatan lafiya da zamu yi signing MOU da ita akan mu hada mai partnering a turo likitocin nan zamu hada a wani wuri guda daya muware daga rana 1 rana ta 2 rana ta 3 duk wanda yazo duk abinda aka yi damun sa aka duba kowane irin cuta ce to da alƙawarin cewa idan yana buƙatar za a mai operation ko menene zamu dauki nauyin sa har sai Allah ya bashi lafiya kuma babu abinda iyalansa za su biya na wannan abinda yake damun sa
Raba bakin dan majalisar tarayyar na karamar hukumar birni sai muka ji shi ma commissioner lafiyar Dr. Aminu Tsanyawa na yin nasa jawabin
ka cire dan majalisa mai wakiltar kunci da tsanyawa na tarayyar dan majalisa mai wakiltar kunci da tsanyawa na jaha to kai dan majalisa na farko da ya kawo min ziyara a wannan ma'aikata a matsayina na wannan rana ta cikin dimbin tarihi kuma ta shiga cikin kundin tarihi na ni a matsayina na commissioner a wannan ma'aikata so ina yi maka barka da zuwa kuma ina kare ma godiya saboda wannan ziyara da aka kawo mai girma dan majalisa ba abinda zamu ce ma sai mu maka godiya saboda irin wannan kula da ake ba na al'umma karamar hukumar cikin birni kawai bane a hadda mu na karkara ba abinda zamu yi sai mu kare wa Allah godiya kuma da ya bamu zakakurin dan majalisa irin ko muna kare ma godiya irin yadda ake ba ita wannan gwamnati ta mai girma gwamnati ta Abdullahi Umar Gandu da Kadimul Islam gudunmuwa ta kowane bangare da hadin kai muna kare godiya kwarai da gaske in aka dawo bangaren lafiya abinda aka yi niyya za a yi ba karamin taimaka al'umma musamman a cikin birni zai ba saboda ka buda abu ka ce kowane irin rashin lafiya a zo ko da ba abinda za a yi bane a lokacin abu ne da ya shafi kila sai an tura wani asibitin ko kuma sai an yi wani aiki za ka ɗauki nauyin wannan to wannan abu ba a saba yin hakan ba ka san cewa harkokin nan gwamnati ta kadai ba za ta yi ba sai an zo an haɗa ƙarfi da ƙarfe kira ga shi dan majalisa duk inda kaga zaka iya bada gudunmuwa musamman a bangaren lafiyar nan to wannan ma'aikata a shirye take ta baka kyakkyawan goyen baya kuma mu ma muna so mu tabbatar maka da idan abu kai wani abu da muke so ka shigo to zamu neme ka domin ka zo ka bada gudunmuwa a hada karfi da karfe domin a cimma burin da ake bukatuwa na inganta lafiya a jihar Kano gabaki daya.
Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa kenan kwamishinan ma'aikatar lafiya na gwamnatin Kano. Kuma da yake ba a jima da samun nadin kwamishinonin ba har yanzu ana samun masu taya murna ga waɗanda suka rabauta da makaman inda shi ma dan majalisar dokokin Kano mai wakiltar ƙarayi Honorable Nasiru Abdullahi Dutsen Amare ke mika nasa sakon taya murnar da kuma godiya ga gwamna.
Muna mika sakon bangajiya da godiya ga mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam OFR bisa wannan babban kujera da jagoran mai rabauta da ita Honorable Ibrahim Ahmad Ƙarayi Commissioner al'adu da yawan bude ido wannan mun san cewa an ajiye ƙwarya a gurbinta duba da irin mukaman da shi wannan jagora na mai rike a baya da kuma irin taimakawa al'umma da yake mun san cewa zai bada gudunmuwa sosai a wannan bangare zai kuma farfado da al'adunmu wanda wasu ma ba san su ba Allah da wayannan al'adu namu na kasar Hausa da kuma wasu abubuwa na al'adu dai insha Allah na san cewa za su dawo kan turba wanda ba wai iya mu al'ummar jihar Kano ba mutane da kasassa daban-daban na duniya za su dawo suna zuwa jihar Kano don yawan bude ido da kuma kallon irin al'adunmu na kasar Hausa shi kuma mai girma gwamna muna mai addu'a Allah ya mishi jagora wannan karo na biyu da yake Allah ya sa ayyukan da yi na alkhairi na baya Allah ya sa ya rubanya su a wannan karo na biyu Allah ya sa a gama lafiya Allah kuma ya taimake su baki daya da duk sauran kwamishinoninsa.
Honorable Nasiru Abdullahi Dutsen Amare dan majalisar dokokin Kano mai wakiltar karamar hukumar ƙarayi.
Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Sauraro a madadin Nasir Salisu Zango da dukkanin abokanan aiki Salisu Bafayo Khalid Shatima da Adam Suleiman Ibrahim Isaac dan uwar Rano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.